إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Alhamis, yau 3 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442, wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 4 miladiya ta 2021. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya, wanda zamu tashi akan fadar Allah subhanahu wataala, wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qabl.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Kuma lalle hakika mun ba wa Ibrahima rushdahu shiriyarsa min qablu tun da farko, wa kunna bihi alimin kuma mun zamanto muna sane da shi. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, lokacin da ya ce wa mahaifinsa da mutanansa, menene amfanin waɗannan gumakan da kuka dukufa wajen bautarsu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin, suka ce mun samu iyayenmu suna bauta musu ne. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin, yace lalle kun tabbata ku da iyayenku cikin bata mabayyani. Qalu aji'tana bil haqqi am anta min al-la'ibin, suka ce shin ka zo mana da gaskiya ne ko kuwa kawai kana cikin masu wasa da mu ne. Qala annabi Ibrahim yace bal ba haka bane, rabbukum rabbus samawati wal ard, ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa, allazi fatarahunna, wanda ya kirkiri halittar su, wa ana ala zalikum min ash-shahidin, kuma ni ina cikin masu shaida akan hakan. Wannan kamar da muka faɗa a jiya ita ce kissa ta biyu a wannan sura da Allah subhanahu wataala ya kawo domin kwantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama hankalinsa da lallashinsa akan abinda yake gamuwa da shi daga al'ummarsa na ainihin tsangwama da matsin lamba da cutarwa. Allah subhanahu wataala ya kawo kissar Annabi Ibrahim saboda Annabi Ibrahim shine kakan Larabawa, Quraishawa, waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da tauhidi suke rigima da shi a kansa. To annabi Ibrahim alaihi salam shi ne kakansu da suke jinginuwa da shi, kuma suke tutiya da cewa suna kan hanyarsa, suna kan gwadabinsa. Amma kuma tuni sun saki hanya, sun kama shirka, sun bar hanyar annabi Ibrahim alaihi salam. To kasancewa annabi Ibrahim wani mutum ne sananne a wajensu waɗanda suke misali da shi, cewa shi shiryayye ne kuma abin da yake kai shirya ne. To shine Allah subhanahu wataala yake kawo annabi Ibrahim, annabi sallallahu alaihi wasallam, kissar annabi Ibrahim dan ta zama hujja ƙarfa akan cewa abin da yazo da shi gaskiya ne na tauhidi, abin da kuma masu inkari suke inkarinsa, wato suke kainsa na shirka, ba shine hanyar annabi Ibrahim alaihi salam ba. Allah ya ce wala qad ataina ibrahima rushdahu, haƙiƙa mun bawa Ibrahim rushdahu shiriyarsa, wannan jingina masa shiriyar, aka ce shiriyarsa don a nuna cewa a cikin mutanensa shi kaɗai ne ya yi fice ko ya kaɗaita da wannan shiriyar. Wato wannan idafa ce wacce Larabawa malaman nahwu suke cewa al-idafa allati bi ma'na lam, wato wacce take nuna al-ikhtisas, cewa wannan shiriya ce ta musamman wanda shi annabi Ibrahim alaihi salam yake banta da ita a tsakankanin jama'arsa, a lokacin da duk jama'arsa suke bautar wani ba Allah ba, suke bautar taurari da wata da rana, shi a wannan lokacin yana kan shiriya, bai taɓa zama cikin masu shirka ba, kamar yadda Allah yake bada labari, wa lam yaku minal mushrikin wa ma kana minal mushrikin, bai taɓa kasancewa cikin masu shirka ba. Saboda haka tun tasowarsa bai taɓa rusunama wani abu da sunan bauta ba Allah ba. Saboda haka shiriya ce Allah subhanahu wataala ya ba shi ita ta musamman. A nan Ubangiji subhanahu wataala ya ce min qablu, tun gabanin me? To nan malamai suka yi saɓani wajen ƙaddara shi al-mudafu ilaihi ɗin, min qablu madha? Wasu suka ce min qablu Musa wa Harun, tun gabanin annabi Musa da Harun da aka fara maganarsu, aka fara ba da labarinsu. To sai Allah ya ce mun ba wa Ibrahim tashi shiriyar tun gabaninsu, tun su kafin a ba su. Wannan shi ne tafsirin Dhahhak ibn Muzahim, shi ne kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka zaɓa wajen ƙaddara mudafun ilaihi a nan, a cewa min qablu Ibrahima wa Musa, min qablu Musa wa Harun. Wannan shi ne ikhtiyarin, shi ne zaɓin Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Atiyya da kuma Jamaluddin al-Qasimi a cikin tafsirinsa. Wasu daga cikin malamai suka ce min qablu a nan ana nufin min qabli Taurat, tun gabanin saukar da At-Taura da wadda aka ba wa Musa da Haruna. Saboda a farkon abinda a baya, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana shi ne wala qad ataina Musa wa Haruna al-Furqana wa diya'an wa dhikra lilmuttaqin. Allah ya ba mu labarin cewa ya ba wa annabi Musa da Haruna Furqan, ita ce At-Taura wacce take rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. To a nan da ya ce wala qad ataina Ibrahima rushdahu min qablu ay min qabli ita'i Musa wa Haruna at-Taurat, yana nufin tun gabanin a bawa Musa da Haruna at-Taura wanda take kunshe da abin da yake rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya, take kunshe da haske. To an riga an bawa shi Ibrahima tashi shiriya, saboda ya riga su yana cikin kakanninsu. Wannan shi ne zaɓin Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Shifa'ul Alil, da ya zo magana a kan wannan ayar, cewa min qablu ana nufin min qablu nuzul at-Taura, min qablu itiyani Musa wa Haruna at-Taura. Kuma wannan shi ne har ila yau tafsirin Shaukani da kuma Ibn Ashur da wasu daga cikin malaman tafsiri. Wannan da na farko, bambancin su ta fuskar ma'ana ba yawa, tunda in ka ce gabanin Musa da Haruna, da ka ce gabanin a bawa Musa da Haruna at-Taura, za ka kuka cewa kusan abu ɗaya ne. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan maganar ta biyu ita ce mafi ingancin tafsiri da aka yi ma wannan aya, cewa ana nufin Allah ya bawa annabi Ibrahim, ya ba shi shiriyarsa gabanin at-Taura, gabanin a bawa Musa da Haruna at-Taura. domin a baya Ubangiji subhanahu wataala yayi maganar bawa Musa da Haruna ne at-Taurah, saboda haka da aka yi maganar sai aka kawo maganar Al-Qur'ani. Da daman Allah subhanahu wataala ya saba ya kawo maganar at-Taurah, annabi Musa kuma ya kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a bayansa, domin kamancecece da take tsakanin su wanda muka yi bayani jiya. Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun, to sai Allah kuma ya ce wa laqad ataina Ibrahim rushdahu min qablu, zai zama min qabl abinda ya ga ya gabata shine bawa Musa da Haruna at-Taurah. Saboda haka yace wannan shine abinda ake nufi, shi yasa aka yi qat, in aka yanke ita qablu daga idafa aka yi bina'in ta al-dhab, ce min qablu, saboda shi abinda aka share din al-mudafu ilayhi din ma'lum ne, sananne ne, shine wanda ya gabata koda ko ba a fade shi a lafazi ba. Akwai daga cikin malamai waɗanda suka fassara min qablu da cewa min qablin nubuwa. Allah ya bawa annabi Ibrahim alayhi salam shiriyarsa tun gabanin a bashi annabci, tun gabanin ya zama annabi daman can shiriyayye ne, wato yana kan shiriya, bai taɓa kasancewa akan ɓata ba, bai taɓa kasancewa akan irin addini da mutanensa suke ba. Wannan shine abinda Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake rinjayarwa, kuma har ma ya jingina wannan zuwa ga mafiya yawan malaman tafsiri. Yake cewa Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Ibrahim, ya masa gamdakatar, ya tsaya ya dubi abinda mutanensa suke bautawa, ya kuma gane cewa abinda suke bauta ba daidai ba ne. Da shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya ambata can cikin suratul an'am, wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin, kamar haka ne muke nuna wa Ibrahim wato mulkin mu na sammai da ƙasa, wa liyakuna min al-muqinin, dan kuma ya kasance daga cikin masu yaqini, masu tabbacin cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta. Lokacin da ya fito ya nuna wa mutanansa cewa abinda suke bautawa na taurari da rana da wata ba su ne abin bauta na gaskiya ba. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولنا آية سوسكي غيا منا تشيوا نبي إبراهيم عليه السلام يا فس كان شموتا ننس تم فرقو يا غان تشيوا أبن سكي بوتا ونرانا دوتا دتورالي بأبن بوتا بني سي الله سبحانه وتعالى شيكري سوراكا Qurtubi da sauran wasu malaman tafsiri suna ganin wannan shine min qablu din da Allah yake cewa anan, ya bawa Ibrahim shiriyarsa min qablu, wato tun gabanin ya zama annabi, tun gabanin Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya zanto annabin Allah ne, ya tsaya ya dubi taurari ya ga cewa ba abin bauta ba ne, ya dubi rana ya ga ba abin bauta ba ce, wata ba abin bauta ba ne. Wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suke faɗa. Wasu kuma suna cewa min qablu ana nufin tun yana ɗan ƙanƙaninsa, har ma wasu suka kai matuƙa ga nuna ƙanƙantar tasa, suka ce tun yana ma shan nono, tun yana jariri ubansa ya kai shi cikin wani rami ya aje shi, sai kawai ya fito da daddare ya riƙa kallon taurari yana wannan maganganu. To wannan magana dai ba ta da wani ƙarfin dalili, babu wani nassi na Al-Qur'ani ko hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya nuna mana cewa annabi Ibrahim yana daga cikin mutanen da suka yi magana suna ƙanana, suna jarirai ko suna shan nono. Waɗanda suka yi magana suna nan ƙanana, Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wasu daga cikin, kamar annabi Isa alaihi salam, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana wasu wanda mun ambace su a tafsirinmu na baya. Amma annabi Ibrahim ba a faɗi cewa yana daga cikinsu ba, illa iyaka wannan daga cikin irin labarurruka ne da ake ruwaitowa na bani Isra'il waɗanda ba su da tabbaci, babu abin da yake tabbatar da su. To irin wannan suna nan da dama waɗanda aka kawo dangane da wannan gaba. To shi yasa wannan tafsiri na cewa yana karami, yana karami, wasu suka kai matuƙa har suka ce yana shan nono. Akwai daga cikin malamai waɗanda suka ce yana karami, amma ba wai yana shan nono ba, aka ce yana karami, yana wato shekarun yarintarsa, wato irin shekara 5-6 ta yiwu, duk wannan ana ce masa yaro karami, amma kuma ba daidai yake da a ce yana shan nono ba. Ibnu Kathir a cikin tafsirin sa da Al-Baghawi duk sun karkata zuwa ga cewa yana karami ake nufi, min qablu ay fi sigarihi, cikin kankantarsa. Amma Ibnu Al-Qayyim yana cewa wannan tafsirin babu wani abin da yake goya masa baya a cikin yadda Allah subhanahu wata'ala ya koro bayanin. Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan abin da ya nuna masa na ikonsa da yake cikin sammai da ƙasa shi ne ya ƙara masa yaƙini, kuma shi ne abin da ake nufi da rushdahu, shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa kamalarsa tun yana ƙarami, kamala nafsiya, kamala fikriya, kamala sulukiya. Duk wata kamala da ta shafi wato gangar jiki, kamala da ta shafi zuciya, kamala da ta shafi hankali, Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Ibrahim alayhi salam ita tun yana kankani. Sai akan samu mutum ya kai wani munzali na shekaru ma, amma ya zanto ba shi da wannan kamala din, ba shi da wannan hankalin, ba shi da tantance al'amura. Shi yasa akwai kamala ta jiki da mutum zai iya samu, wato ya girma, jikinsa duk gabobinsa su cika, ya zamana kowace gaba tana aikin ta cikakke, wanda shi ne ake cewa marhala ta balaga. To wannan kamala ce ta jiki, jiki ya cika, ya kai duk marhalar da ake bukata ya kai, a wannan lokacin inda za a yi masa aure zai iya haihuwa. To bayansa kuma akwai kamala ta hankali, wani yana iya samun kamala ta jiki amma ya rasa kamala ta hankali, ya zanto gashi nan ya girma ya zama bukeke amma sha girgire haka, baya fahimtar abubuwa yadda ya dace. To shi yasa Allah subhanahu wataala ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan ce fadfa'u ilayhim amwalahum. Kaga sai yace fa in anastum minhum rushdan, bayan ya ce hatta idza balagun nikah, har sai idan marayin nan kun ga sun isa aure, ma'ana sun balaga, to sai kuma da aka sa wani sharadi, fa in anastum minhum rushdan, in kun ga alamar hankali tare da su, ashe zai yiwu ya zama babba ya isa aure amma kuma ya zanto ba mai cikakken hankali ba. To kaga ar-rushd yana iya kasancewa tare da mutum, yana iya zama mutum ba shi da shi koda ko jikinsa, gangar jikinsa ta girma. Amma shi annabi Ibrahim alayhi salam ba haka bane, tun yana karaminsa kafin ya kai wannan shekaru, Allah subhanahu wataala ya ba shi kamalarsa, ya ba shi cikar hankalinsa, ya fahimci abubuwan da mutanensa suke yi ba daidai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam tasowarsa ya taso a cikin irin wannan kamalar ne. Maiki sallallahu alaihi wasallam bai taba sujjada ga wani ba Allah ba, bai taba sujjada ga gumaka ba, duk da ya tashi ya samu iyaye da kakanni da abin da suke bautawa kenan. Amma shi Allah subhanahu wataala ya tsare shi, bai bar shi ya bauta ba wani abu ba Allah ba. Ba a same shi cikin wasu miyagun ɗabi'u ba wanda za a ce wa mutum asha ko a itar da shi a kansa. An same shi da kamalar hankali, ba taɓa samun shi da shan giya ko zina ko sata ba. Ana ma yi masa kirari da mai gaskiya amintacce. Duk da yana ƙarami a lokacin, Allah subhanahu wata'ala bai masa wahayi ba. To kaga shi ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi kamalarsa tun yana ƙanƙaninsa, tun tasowarsa. To irin wannan kamala ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ba wa kakansa annabi Ibrahim alayhi salam, min qablu, tun farko ya zanto ta zanto mutum kammalalle. To dan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jinjina wa al'amarin da kuma nuna girmansa, sai ce wa kunna bihi alimin, kuma muna sane da shi, wato muna sane da cewa ya cancanci hakan, mun ba shi ne bisa cancanta. Ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa annabi Ibrahim alayhi salam ya cancanci a ba shi irin wannan matsayi, sai ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah subhanahu wata'ala yana yin komai bisa cikakken ilimi, kuma yana yin komai da hikima. Babu abin da yake yi ba tare da cikakken ilimi ba, iliminsa kuma haɗe yake da hikima, babu abin da yake ajewa ba a mahallinsa ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya san tsarkin zuciyar Annabi Ibrahim alaihi salam, shi yasa ya rike shi badadayin sa. Allah ce id qala li abihi wa qaumihi, yayin da yace wa mutanansa, yayin da yace wa mahaifinsa da mutanansa, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, menene amfanin waɗannan gumakan da kuka dukufa wajen bautarsu. Wannan id ko dai zanto zarf ne na fi'ilin da ya gabata ataina, ma'ana Allah subhanahu wataala ya bashi wannan shiriyar lokacin da yake cewa babansa da mutanansa, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, ya bashi shiriyar sa lokacin da yake fadar wannan ga mutanansa da mahaifinsa da mutanansa. Ta zanta wannan if din zarf ne na wancan fi'ili ataina. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, zarf ne na fi'ili muqaddar, ma'ana uzkur iz qala li abihi wa qaumihi, ko ka tuna ko ka ambaci lokacin da ya ce wa mahaifinsa da mutanansa, wato lokacin da ya ce wa mahaifinsa. Wannan sai zanto magana ce cikakkiya wacce ta riga ta wuce, wannan kuma wata sabuwar magana ce. Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu shimfiɗa akan cewa Annabi Ibrahim alaihi salam daman can ya kasance shiryayye ne, akan shirya yake ba kan ɓata ba. Sannan sai Ubangiji kuma ya ci gaba da babu labarin abin da ya biyo bayan wannan shiryar da ya bashi. Ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam yake yi wa mahaifinsa da mutanensa wa'azi, yake nuna musu rashin amfanin abin da suke bautawa ba Allah ba. Wasu kuma suka ce wannan id din tana haɗe ne da faɗar Allah subhanahu wataala wa kunna bihi alimin id qala, wato alimina id qala, muna sane da shi lokacin da yake cewa mutanansa. Sai zanto maganar muttasila ce, wato tana da alaƙa da ta baya, wato lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar masa wahayi, ya zamo annabi, ya fara yin da'awa, ya fara kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, zuwa ga tauhidin Allah. Farkon abin da ya fara da shi shine kira zuwa ga bautar Allah shi kadai, ya kuma fara da yi wa mahaifinsa wa'azi, domin wannan ita ce sunna ta annabawa, sukan fara da gida, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, ka gargadi danginka na kurkusa. Shi ma Annabi Ibrahim alaihi salam ya fara da babansa, sannan kuma mutanansa. Qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, lokacin da Annabi Ibrahim ya ce wa mahaifinsa Azar, atattakhidhu asnaman alaha, yanzu ka riki gumaka su zamanto ababen bauta ba Allah ba, inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, lalle ni ina ganin ka kai da mutanenka kuna cikin bata ba bayyane. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya gaban mahaifinsa cikin ladabi, ya yi masa wa'azi, ya kirawo shi zuwa ga Allah subhanahu wataala, zuwa ga tauhidin Allah. Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratu Maryam, kamar yadda muka karanta waɗannan ayoyin a baya, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an, ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliyya. Ya tsaya gaban mahaifinsa cikin ladabi, duk da cewa mahaifinsa yana kan shirka, yana bautar gumaka ba Allah ba, amma wannan bai hana shi yayi wa mahaifinsa ladabi ba, da ya masa magana da tattausar harshe lokacin da yake kiran shi zuwa ga bautar Allah. Wannan ita ce ɗabi'a ta mumini, yayin da yake ƙoƙarin nuna ma wanda yake kan batansa, yakan yi amfani da harshe da ainihin salo wanda yake cike da ladabi, wanda yake cike da tausayi, ba zai kausasa masa magana ba, zai jawo shi cikin ruwan sanyi, ya nuna masa abin da yake kai ba daidai ba ne. Ya ce ya abati, ya babana, za ka ga hadda wata ta a ƙarshen, ya ce ma ya abi ba, ya abati, wanda wannan ta ɗin tana ƙara nuna maka wato yadda yake tausayawa mahaifinsa da kuma yadda yake girmama shi. Ya abati, ce ya mahaifina dan me kake bauta abinda baya ji baya gani ko ba zai amfane ka da komai ba me yasa zaka bauta abinda ba ji yake ba ba gani yake ba kuma ka ne kuke sassaka su da hannunku ko kuke yin su ko kuke gina su kun san ba sa ji dan ku kirawo su ba sa ganin ku me yasa zaka bauta masa bayan ba abinda zai amfana maka yace da shi ya babana ilimi ya zo min daga Allah subhanahu wataala ja'ali min al-ilmi ma lam ya'tika ilimin da kai bai zo maka ba fattabi'ni ahdika siratan sawiya kabini zan shiryar da kai hanya madaidaiciya ya nuna masa cewa yana da wani ilimi da shi baya da shi wanda kuma an sani bisa ɗabi'a bisa sunna ta ubangiji Allah subhanahu wataala yakan keɓanci ɗa da abin da bai ba mahaifinsa ba ba dole bane da abinda mahaifi yake da shi ko abinda da yake da shi dole mahaifinsa yana da shi mu wannan wata sunna ce ta ubangiji saboda haka uba sai ya tashi cikin talauci dan sai ya arziki uba sai ya tashi ba shi da ilimi dan sai ya ilimi saboda haka idan har an yarda aka ke samu wannan cikin rayuwa to ka yarda cewa Allah subhanahu wataala ya bani wani abu na ilimi wanda bai baka ba to dan haka ka bi ni ni kuma zan nuna maka hanya madaidaiciya ba wannan da kake kanta ba ya saki kiran shi cewa ya abati la ta'budi shaytan kakka bauta wa shaytan domin wannan goma kan da kake bauta shaytan kake bauta ma domin umarninsa ne shi ne ya zira ka ya jefa ka cikin wannan hanya in ka bauta musu shi ka bautawa shi kuma shaytan daman ya riga ya tabbata mai bijirewa ne mai kangarewa ne ga ubangijinsa ya saki cewa ya babana ina jin tsoron kada azaba ta same ka daga Allah mai rahama Allah mai rahama wanda rahama su ta yalwaci komai amma kuma saboda fushin da zai yi da kai har ne baka azaba duk da rahamarsa wato in aka ce mai rahama ya azaba to fushi ya kai barna ta kai inda ta kai shi yasa yace tamassaka azabu minar rahman yani masaka azabu minar rahman saboda yana masa cewa Allah yana da tausayi amma ga wanda duk zai bauta masa zai bauta wani ba shi ba ba zai gamu da wannan tausayi na ubangiji ba sai zan to ka zama aboki ka zama abokin tafiya na shaytan to wannan yana nuna mana cewa annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa'azin sa ga mahaifinsa kafin ma yayi wa'azin sa ga mutanansa to shine anan cikin wa'azin da yake wa mutanansa da shi kansa mahaifin nasa yake gaya musu cewa ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun wadanne irin guma ka ne wannan da kuke bautawa mutanen annabi Ibrahim alaihi salam sun kasance mutane ne waɗanda suke bautar wani ba Allah ba saboda annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa sun kasance daga kildanawa kildaniyun ne kabila ce wacce take zaune da farko a wani gari da ake kira Kusa ana ka haifi annabi Ibrahim sannan daga baya shi da mahaifinsa suka bar garin suka koma Haran Haran ko kuma Harran Harran gari ne yana cikin yanzu a ƙasar Turkiya yake akwai Harran a Suriya akwai Harran a Turkiya amma Harran din da ake magana ita ce Harran ta cikin Turkiya inda aka haifi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah suka yi hijira shi da mahaifinsa yana da iyayensa yana dan shekara 7 kana ta 667 suka dawo Damascus da zama to wannan gari na Harran gari ne da yake cike da a'immatul falasifa kuma sabi'awa as-sabi'a wadanda suke bautar taurari suke bautar rana da wata da taurari sun shahara da wannan wanda har ma bayan musulunci har zuwa musulunci wannan yanki yana tare da irin wadannan mutane wanda suke bautar abin nan suke bautar rana da wata da taurari wasu daga cikin waɗanda suka karkace cikin malamai da ake jingina su da musulunci kamar Abu Nasr al-Farabi filosof ne shi kansa yana daga inda ya kwaso wannan ra'ayoyuka nashi na ta'til da wasu munanan ra'ayoyi na falsafa zuwan sa wannan gari na Harran zaman sa a cikin wannan gari na Harran ya samu wannan hatta al-Ja'd ibn Dirham wanda ya shahara da korewa Allah sifofinsa na kamala shi ma an ce daga wannan garin ya kwaso wannan ra'ayin na at-ta'til saboda haka gari ne wanda ya shahara da irin waɗannan aƙidu miyagu to wannan gari annabi Ibrahim da mahaifinsa sun zauni wannan gari, sun bar inda aka haife su, aka haife shi. Wannan gari gari ne wanda yake cike da kabilar Kan'anawa, Kan'aniyun. Kan'aniyun an san cewa kabila ce ta Larabawa, wanda su suka fara zaunar yankin Palestine tun gabanin zuwan annabi Ibrahim a.s. da jikokinsa. Su Kan'anawa su ne a gurin, saboda a tarihi Larabawa su suka fara zama a abin nan tun kafin annabi Ibrahim a.s. kaga ba a maganar kuma Yahudawa, waɗanda su ba su ba kasance ba sai daga baya suka zo suka yi lokacin da annabi Musa a.s. da mutanensa suka baro Masar, suka zo suka abin nan Banu Isra'ila suka zo suka zauni Falastin. Saboda haka annabi Ibrahim a.s. ya tashi a nan. Waɗannan mutane suna bautar rana da wata, suna ganin cewa tauraro ko rana ko wata wani abu ne wanda yake da haske, yana da ban sha'awa, yana da kyau. Saboda haka suke ganin cewa wani abu ya kamata ya zama shi ne Allah, ko kuma wani abu ne wanda zai iya kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda su ma sun yarda akwai Allah. Mutanen annabi Ibrahim alayhi salam ba mulhidai ba ne cewa ba Allah, sun yarda akwai Allah, suna isbatus sani cewa akwai wanda ya yi sama ya ƙasa, kamar yadda za mu gani a cikin maganganun annabi Ibrahim alayhi salam, bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin. Kuma annabi Ibrahim a cikin maganganunsa duk sanda yake magana tsame kansa yake daga shirka, yake ce shirka an yarda akwai Allah amma ana hada wanda shi yake cewa shirka. To duk inda annabi Ibrahim ya zo magana ce kuma ana minal mushrikin, Allah ya ce walam yakum minal mushrikin wama kana minal mushrikin, wanda yake nuna cewa sun yarda akwai Allah subhanahu wataala mahaliccin sammai da ƙasa, amma kuma suna bauta ma wani ba Allah ba tare da su, kamar dai yadda mushrikan Larabawa suke yi. Saboda haka ba wai sun kore samuwar Allah bane, ko maliku babil wanda ake cewa Nimrod, lokacin da ya yi jayayya da annabi Ibrahim alayhi salam, cewa rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit, ba wai da kore samuwar Allah bane, kawai dai wani abu ne ne nuna cewa shi ma ya cancanci a bauta masa, amma ba wai ya fito ya ce babu Allah bane. Saboda haka mutanen annabi Ibrahim alayhi salam sun yarda akwai Allah subhanahu wataala, kamar yadda dukkan ayoyin da suka yi magana game da annabi Ibrahim alayhi salam suke nuna maganar shirka yake. Wa kaifa aqafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Saboda kaga maganar shirka yake, wanda maganar shirka tana nuna cewa wannan da ake magana da shi ya yarda akwai Allah amma kuma yana hada wani tare da shi. Saboda ka shi ilhad, wato aqidar ba Allah, wata aqida ce wanda a rayuwar wato a rayuwar dan adam aqida ce wanda ba wato ba a samu masu ita ba sai ɗan kadan cikin mutane. Galibin dan adam da Allah ya halitta ya yarda akwai mahaliccin sama da ƙasa. Hatta fir'auna da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko ana rabbukum al'a'la, hatta shi ai ya yarda akwai Allah, hatta shi bai kore samuwar Allah ba, sai wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulwa, a ransa ya san akwai Allah, kawai dai wani abu ne na shakiyanci da shigantaka ya fito yana cewa shi bai san wani abun bauta ba sai shi, ko kuma ya ce shi ne ar-rabb din wanda yake al'a'la, shi ne mafi ɗaukaka a cikin ababen bauta. To annabi Ibrahim alayhi salam ya samu mutanensa suna bautawa taurari da wata, waɗannan taurari da wata tunda tauraro wani lokaci zai fito ya ɓace, hakanan wata hakanan rana ba koyaushe ne ake samun su a abin nan ba. To don haka sai suka yi gumaka, waɗannan gumakan suna wakiltar wato suna wakiltar waɗannan kamar wasu symbols ne, wasu rumuz ne da suke nuna tauraro. Kowane tauraro dama akwai abin da ake danganta masa na irin aikinsa, ce wannan tauraron ba da lafiya ne, wannan tauraron ba da arziki ne, wannan tauraron shi kuma shi ne yake ba da haihuwa, wannan tauraron shi ne tauraron zaman lafiya, wannan shi ne na yaƙi, wannan shi ne na kaza. To kowanne kuma za a yi masa gunki, wanda yake wakiltar shi wannan taurarin da yake sama saboda haka a kowace aka ga dama za a bauta masa koda yana nan koda baya nan wannan koda ya bace ko kuma ana ganin sa saboda haka za a yi sujjada ga wannan wanda yake nuna maka cewa idan hankalin dan adam ya bace to shikenan komai ba zai iya yi kuma duk mutumin da Allah subhanahu wataala bai bashi shiriya ba duk irin kokwalwar da Allah zai bashi da zarangonar da zai zan yana da ita ba za ta yi masa amfani ba indai bai san Allah ba saboda haka duk fasahar sa da kwarewar sa a cikin wasu fannoni matukar bai san Allah ba to sai kai mamaki in yana yin wasu abubuwa kaga mutum yana da mafi kololuwar takarda da ake mallaka ta fuskar karatu a fanni iri-iri ko ka same shi a fannin engineering ko a fannin likitanci ko a fannin wani ilimi na falsafa amma za ka same shi kuma ya riki wani dan gunki a ofishinsa a kan teburinsa yana bauta masa gashi babban likita ne consultant ne duk duniya ana zuwa ana neman shawararsa akan abubuwan da ya shafi lafiya amma kuma gefensa wani gunki ne kaje India ko China kaje kaga irin wannan sai ganshi gashi ana ganin shi wata kokwalwa ce ba amma kuma ga gunki a kasuwa zai so shi kuma duk safiya yadda ake goge teburin sa haka za a goge gunkin nan gunkin nan bai iya kansa komai yaro karami zai iya dauka iya karkarya shi ba iya tsina da komai amma kuma gashi nan shi yake bautawa in ya shiga matsala shi zai mararrace masa yana neman ya taimaka masa to kaga ina hankali yake kaga mutum har mutum ana ganin shi afkari amma kuma sai ganshi yana yi wa saniya sujjada sai ganshi yana yi wa saniya sujjada ka ganshi yana cin kashin saniya wai yana neman albarka saboda haka waɗannan taurari sai suka yi gumakansu waɗannan gumaka kuma su suke wakiltar taurarin da suke bautawa su kuma wannan taurari suna ganin bauta musu shine zai sa su samu biyan bukatarsu ta yau da gobe amma wai ba dan ba su yadda akwai Allah da yayi su yayi sauran abin nan ba shi yasa wani gurin kita ta'buduna ma tanhitun za ku rika bautawa abinda ku kuka sassaka da hannunku wato ku kuka yi shi da hannunku bai yi kansa ba amma kuma ku dawo kuna bauta masa wannan kiran su da tamasil kace tamasil timsal shine wani abu da aka kera shi aka kokai wata halitta yayin da aka sassaka gunki aka yi sassaka shi ne dan a kokai wata halitta da Allah subhanahu wataala ko dai halitta ta mutum ko halitta ta wata dabba saboda haka shi ake cewa timsal ma nuhita aw suni'a ala misali makhluq saboda haka ake kiran shi timsal to kaga kiran waɗannan tamasil annabi Ibrahim ya kira su da tamasil da ya nuna cewa waɗannan ba su kai ba su cancanci a bauta musu ba abinda yinsa aka yi ko kuka sassaka shi da hannunku don ku kwatanci wani abin da ku kuke gani na halittar Allah kuma ya zama shine abin bauta saboda haka shi kansa ambatan tamasil alama ce ta kaskanta waɗannan abubuwa da suke bauta musu da nuna ce musu cewa wannan ba abubuwa ba Allah bane a gumakan da mutanen annabi Ibrahim kildanawa suke bautawa an ce babban su shine ba'lu atad'a kisar annabi Ilyas atad'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin za ku rika bautawa ba'lu ba'lu ce shine babban gunkin su wanda suke bauta masa shi an yi shi da zinare ne kuma shi yake bada wato shine yake wakiltar rana da take sama da rana ita ce mafi girman jurbi da dan adam yake gani a ganin sa ne na ido ba wai a halittar da Allah ya asrarin samaniya ba wasu taurarin sun fi ta girma amma idan da yake gani ita yake ganin girmanta ba wurin kuma saboda tafi kusa da shi akan sauran taurarin da suke nesa da shi to saboda haka shi wannan ba'lu shi yana wakiltar ita ranar ce saboda haka shine mafi girman abin da sauran kuma gumaka suna wakiltar da wanda yake wakiltar wata da wanda suke wakiltar sauran taurari yana yiwa ya zanto mutanen annabi Ibrahim alaihi salam sun bauta ma wasu daga cikin gumakan da mutanen annabi Nuhu suka bauta musu wanda Allah subhanahu wataala قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا ودا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر duk sunaye ne na gumaka wanda mutanen annabi Nuhu suke bauta musu taya wasu ma sun ci gaba da bauta ba irin waɗannan gumakan ko dai da sunayensu ko kuma da wasu sunaye daban domin daga cikin irin gumakan da aka samu a daular abin nan a cikin ashuriyin ashuriyun sun yi mulki a nan yankin annabi Ibrahim alaihi salam ashuriyun daga cikin gumakansu akwai gunkin da aka samu suna bauta masa suna ce masa nasruh kaga nasruh zai yi kusa da wancan suna na nasra da Allah subhanahu wataala ya ambata cikin gumakan annabi Nuhu alaihi salam cikin gumakan mutanen annabi Nuhu alaihi salam yace ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifuna wadannan irin gumaka ne wadannan wanda kuka dukufa wajen bautar su al-ukuf shine istimrari istimrar wad dawam wato kun zan a koyaushe ba wai yana nufin koyaushe ba a samun su sai a gumba a'a suna tafiya harkokin su amma dai duk wata matsala in ta taso gurin wadannan gumaka za su zo duk wata bukata ta taso gurin wadannan gumaka za su nema suna ganin babu wanda zai iya fitar da su daga matsala sai waɗannan gumaka don haka wannan shine ukuf din da suke yi kuma anan zamu gani cewa yayi antum laha akifuna ku kuke dukufa wajen bautar su kaga sai yace ku wanda yake nuna shi baya daga cikin waɗanda suke bautar waɗannan gumaka sai ya jingina dukufa akan bauta musu zuwa ga dabirinsu ce antum laha akifun saboda shi annabi Ibrahim alaihi salam kamar da muka faɗa bai taba dukufa wajen bautar wani abu ba dan haka duk wanda zai je yana itikafi a gurin wani abu ba Allah ba yana neman wani agaji wani taimako to yana kamar cecene da waɗannan mutane wanda zai je ya dukufa wajen wata bishiya ko wani kabari ko wani wali da zummar cewa zai biya masa wata bukatarsa da zummar cewa akwai wani abin da zai iya yi masa wanda Allah ne kadai yake yi irin mutanen da zaka sun tare a kaburbura mu nan duk da cewa akwai wadanda suka bawa wani takar irin wannan matsayi to amma da sauki wajen zuwa a tare wa kabarta amma in ka je kasashen Laraba ka je al-Maghrib kasan Morocco ko ka je irin Masar nan ne zaka san cewa lalle ana bautar kabari a duniya saboda haka kusan a koyaushe cikin kai dabbobi ake yi na bakanci daga masu kai raƙuma masu kai shanu masu kai ƙananan dabbobi har da masu kai kaji saboda haka akwai sadana akwai masu gadin gurin waɗanda suke tsaye a gurin koyaushe ana zuwa a same su a kai musu wannan kayan neman kusanci zuwa ga wannan waliyi da ke kwance a kabarin saboda haka mace za ta yi tattaki ta yi tafiyar kilomitoci masu yawa ko za ta yi tafiyar kilomita sama da 400-500 daga ƙauyensu ta sako rago a mota saboda ta zo ta kawo wa Sayyid Ahmad al-Badawi a makabarta don ta yi godiya bisa ga bukatar da ta nema ta biya mata ta zo ta yi addu'a ta nemi haihuwa kuma ta roƙe shi kada abin da ta haifa ya mutu saboda yawanci in ta haihu ɗan yana mutuwa ta zo ta roƙe shi ya yi mata alfarma ɗan nan nata kai ya mutu kuma ta ba shi tabbacin cewa bayan shekara uku in bai mutu ba za ta kawo masa abin sadaka saboda haka za ta yi wata take ta taso daga gari mai nisa bayan shekara uku yaronta ta haife shi bai mutu ba don ta kawo wannan rago ko raguna da ta yi wa Sayyid Ahmad al-Badawi alkawarinsu saboda haka za ta kawo saboda haka gurin koyaushe cike yake da dabbobi da aka kawo su waɗannan da suke tsare da gurin kusan su suke kwashe komai saboda haka kullum suna nan za a kawo gwalagwalai akwai masu kawo gwalagwalai akwai masu kawo kuɗi akwai masu kawo kayayyakin sawa saboda haka su waɗannan kasuwarsu ce yanzu wanda yake wannan harka yaushe zai yadda da bayanin tauhidi saboda Allah ai ba zai so a rika bayanin tauhidi ba to saboda haka kullum gurin cike yake akwati suke ajewa na zuba gwalagwalai mata suna kai gwalagwalansu marasa lafiya waɗanda ake ɗauko su langa-langa ba su san inda suke ba a zo a kwantar da su yadda ka san ana kwantar da mara lafiya a asibiti ana treating ɗinsa haka ake ɗaukan mara lafiya a kai makabarta a gaban kabarin wali a kwantar da shi wai ana so ya samu lafiya sannan a ɗauko shi don haka za ka je ka samu marasa lafiya zube a kwance a gurin da wasu masu taɓin hankali da an kai su can ana jiran wannan matacce ya ba su wannan wali ya ba su lafiya to wannan shine ukuf shine dukufa wajen bautar wani ba Allah ba shine abinda Hafiz Ibrahim sha'irun nil yake kokawa da wannan abin da yake faruwa a cikin a kasar sa ce ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-amwat ce balli bi hadhin na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri wa tuqra'u al-ayat wa yuqalu hadha al-babu babu al-mustafa wa wasilatun tuqda biha al-hajat yake ce ina ma shi ma zai samu rabanda matattun da suke samu eh malli bi haddin na'imin bi hufratin masu bacci a cikin ramukan nan sune waliyan nan ina ma shi ma ya samu irin rabanda suke samu qamat ala atabiha salawat kullun akan wadannan guba kaburbura za a tsaya ta'addu'i ana salloli yas'al anamu laha mutane ta ko ina zuwa suke zuwa wannan wayajri haulaha bahrun nuzur ƙorama ko teku ta bakance irin abubuwan da ake kawowa na dabbobi na bakance suna ta gudana tana ta gudana a gabansu wato qura'ul ayatu azu ta karanta alqur'ani a gurin wa yuqalu hadha albabu babu almustafa ce wannan kofar ita ce za ta kai ka ga annabi shi kuma ya kai ka ga Allah kuma ita ce hanyar da ake biyan bukatu to mu nan duk da irin wannan abubuwan abin da sauki ban ce babu ba dan ban san ko ina da ina ba amma dai a inda ake bautar kaburbura ana yin su ba kadan ba to wannan shine al-ukuf da mutanen annabi Ibrahim suke yi akan waɗannan gumakan yace ma hadhihi at-tamathil lati antum laha akifu duk waɗanda za su rike wani abu ya raba su da Allah ya segaltar da su daga ambaton Allah da zanto kullun suna kan shi to su ba kamar sun yi irin wannan ne yasa ya tabbata sayyidina Ali ya wuce wasu suna shatranci suna kwado shine yace ya gansu yake cewa ma hadhihi at-tamathil lati antum laha akifu saboda wannan zama da suke zama ne ba ambaton Allah zama ne da zai iya hada su ma a tsakanin su zama ne da zai shagaltar da su daga ambaton Allah da yin salloli akan lokaci saboda haka kamar sun riki wani abu ne da suka dukufa akan sa ba Allah ba to shi yasa ana annabi Ibrahim alayhi salam yake gaya musu cewa wannan abin da suke yi wato dukufa ne akan bautar wani Allah a wani guri su da kansu suke cewa qalu na'budu ce ma za ta'budun qalu na'budu asnaban fa nadhallu laha akifin muna bautar gumaka ne kuma su muke dukufa wajen bautar su to ya tambaye su hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu wajadna aba'ana laha abidin wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun yace da su shin suna jin ku lokacin da kuke roƙon su ko kuma suna amfanar da ku ko suna cutar da ku babu daya ba sa jin su balle sai an sa addu'ar su sannan kuma ba sa amfanar da su balle su cutar da su da ya tambaye su suna musu wannan suka ce a su dai haka suka samu iyayen su haka suka samu iyayen su suna yi ce afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace to ba ku bani labarin waɗannan abubuwan da kuke bautawa ku da iyayenku na farko fa innahum aduwwun li to duk ni makiyana ne sai yayi togaciya saboda sun yi imani da wani abu na bauta banda waɗannan gumakan shine Allah sai yace illa rabbil alamin duk cikin abin da kuka yadda abin bauta ne in banda Allah ubangijin halittu duka sauran makiyana ne kaga wanda yana nuna maka cewa sun yadda akwai Allah shi yasa annabi Ibrahim ya togaciyarsa yace illa rabbil alamin shi yasa a wani guri yace a ifkan alihatan duna Allah turidun ce a ifkan alihatan duna Allah turidun fa ma zannukum bi rabbil alamin ce yanzu ababan bauta na ƙarya ba Allah ba su kuke nufi wani irin kuke wazato ga ubangijin halittu wanda suka yadda cewa shi yayi halitta sama da ƙasa qalu wajadna aba'ana laha abidin da ya tambaye su waɗannan abubuwan da kuke bauta mai amfanin su gare ku ba su da wata hujjar da za su iya bayarwa gamsasshiya don ba za su iya cewa suna jin su ba ko suna ganin su ko suna amfanar da su hujjar su ɗaya ita ce sun samu iyayen su suna bautar su ma'ana mu muna bauta musu ne kamar yadda muka samu iyayenmu akan wannan saboda haka kai ma ka gamsu da haka ka zo mu yi bautar nan tare da kai. Saboda haka abinda kawai suke iya hujja da shi shine abinda iyayensu suke kai. Iyaye kuwa abinda suke kai ba zai zama hujja ba. Matukar dai ba suna kan abinda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka yi umarni da shi ba. Dan za su rike abinda ba gaskiya ba. Ba zai zama hujja ba. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سورك الله سبحانه وتعالى ينا نورا مسوتي وإيا إيبا كوي وشأكي زما سكي زما هجا بمتقر أبدا سكي إيبا إلي بني بهن كلي بني باشريا بني shi yasa ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko kuma la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun ashe san da iyaye za su zama iyaye da kakanni za su zama shari'a sai idan suna yin abin da yake daidai da hankali kuma yake kan tafarkin ilimi sannan kuma yake kan shari'a shi yasa annabi Yusuf alaihi salam yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan yace na bi iyaye na na bi addinin iyayena annabi Yusuf alayhi salam na bi addinin iyayena Ibrahim da Isma'il da Ishaq kaga addinin wadanda yabi su ne addinin annabawan Allah akan tafarkin Allah ashe idan iyaye suna kan gaskiya abin alfahari ne kai biyayya gare su akan wannan gaskiyar amma idan suna kan abin da ba gaskiya ba to ba abin bi bane shi yasa Quraishawa da suka yi taiwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama hujja da wannan Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa ba za ku yi hujja da abin da iyaye suke kai ba inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayen mu akan wannan tafarki kan wannan addini kuma mu hanyar su muke bi Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa wannan ba shi bane don haka mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam su ma hujjar suke nan cewa abinda suke yi sun samu iyayensu akai shine ya ansa musu da cewa laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin tabbas haqiqa kun tabbata ku da iyayenku cikin bata ba bayani ya fada musu wannan magana da karfar da kausar miliya ya kawo lamul qasam laqad sannan ya kawo qad wace ita kuma ta tahqiq ce ta taukir ce sannan kuma yace fi wanda fi zarfiya ce tana nuna cewa da ku da iyayenku kuna cikin bata dumu-dumu wato ta ko ina bata ne yake waye ku fi dalalin a cikin batan kuke dumu-dumu ko ina ta gaba ta baya ta tsakiya ta ko ina bata kuke wato bata yayi ta makuni gare ku sannan kuma yace batan mubin bata ne da babu shubha bata ne karara inda da hankali bai kamata a ce kuna kansa ba ba wani abu bane da ya shige duhu da za a ce eh akwai ai shubha watakila ita ce za ta sa ku tsayuna cikin wannan batan a'a bata ne mubin bata ne wanda yake mai mabayyani a fili yake to babu shakka wannan magana ta Annabi Ibrahim za ta daure musu kai za ta ba su mamaki wanda ɗaya ne daga cikinsu ga mahaifinsa shi ma da shi ake abin nan azar amma ya fito yana faɗar wannan magana da irin wannan kausar magana babu shakka za su yi mamakin anya wasa zolaya yake ko wasa yake saboda haka suka ci gaba da gaya masa qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته